Daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalol. Sai tashar Alpha Radio kuma su yi a kasar Ghana kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu rarrama assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Babaya kuma kirin muka sake dawowa a shirin manhansi. Cikin shirin za ku ji cewa zaman lafiya ya fara samuwa a wasu yankunan jihar Filato da suka shafa ma da rikici a baya sai kuma maimaicin shirin ciki da gaskiya da zan kawo muku. Daga nan kuma sai sharhin jaridan kasar Kamaru da kuma wasu ra'ayoyi da kuma su raro kuke kira kuna ajiye mana bisa na'ura. Amma duk waɗannan sai mun fara jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labarai mai karatu Baba Yakub Makiri. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa cewa ba zai juya wa Saudi Arabia baya a duk da cewar ita ce ke da alhakin kisa dan jaridar ta mai zama a nan Amurka kuma juya mata baya tamkar wani babban kuskure ne. Kafin zuwa hutun ranar cikakke a nan Amurka, Trump ya faɗa wa manema labarai a fadar White House cewa batun tsaron ƙasa da tattalin arziki ya fi duk wani batun yancin bil'adama muhimmanci. Da aka yi masa tambaya a kan rahoton hukumar tattara bayanan sirri ta CIA wanda ke cewa akwai yiwuwar yarima Muhammad bin Salman yana ya san da batun na kisar ko kuma shine ya bada umarni a aikata kisar Jamal Khashoggi a ofishin jakadancin Saudi a Istanbul. Trump ya ce tana yiwuwa haka ne kuma tana yiwuwa ba haka bane akan batun sakamakon rahoton CIA kuwa. Trump ya ce ba su da wani tabbaci akan wannan batun. Bayan lokaci mai tsawo da aka yi kisar, yarima mai jiran gadon ya yi watsi da batun cewa ƙasarsa ba ta baiwa hukumomin Turkiya haɗin kai wurin shawo kan kisar Khashoggi. Ya ce yanzu za mu nuna wa duniya cewa gwamnatocin ƙasashen biyu na aiki tare domin hukunta masu laifi da waɗanda suka shirya wannan kisar. Ya ce kuma a ƙarshe za a tabbatar da adalci. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce Amurka ta yi na'am da ɗan ƙasar Koriya ta Kudu Kim Jong-un wanda zai jagoranci rundunar 'yan sandan ƙasa da ƙasa ta Interpol. Muna kira ga ƙasashen duniya da ƙungiyoyi masu alaƙa da rundunar 'yan sandan Interpol da ma waɗanda suke mutunta dokokin ƙasa da ƙasa su zaɓi shugaba mai wanda ya cancanta kuma mai mutunci da zai riƙe wannan hukumar da take tabbatar da bin doka da oda a duniya, in ji Mike Pompeo yana faɗa a jiya Talata. Kim dai shine shugaban hukumar mai riko kuma mambobin Interpol za su yi zaɓe na sabon shugaba a ƙarshen taron shekara da suke yi a yau Laraba a Dubai. Rahotanni sun ce mataimakin shugaban rundunar 'yan sandan ƙasa da ƙasan kuma ɗan ƙasar Rasha da ake kira Alexander Prokopchuk shine kan gaba wurin neman wannan shugabancin rundunar Interpol. Wasu masu sukar lamirin Rasha sun ce wato baiwa Alexander wannan mukamin tamkar wani kokari ne da ake so a yi a sa siyasa a cikin wannan aikin. Jama'an Afghanistan sun ce an kashe akalla mutane 50 tare da jikata wasu 83 a wani harin kunar bakin wake wanda aka kai a wurin wani taron malaman addini a babban birnin kasar Kabul. Mai magana da yawun ma'aikatan harkokin cikin gida na Jib Danish ya faɗa cewa maharin ya tada rigar bam ɗin da ke jikinsa ne inda jama'a suka taru ana maulidin manzon Allah a wani zaurin taro da ake bukin aure. Wani jami'in ma'aikatan kiwon lafiya Wahidullah Majro ya faɗa wa muryar Amurka cewa an kawo akalla mutane 24 a asibiti a cikin mawuyacin hali. Shugaban Afghanistan Ashraf Ghani ya yi Allah wadai da wannan mummunan harin, ya ayyana yau Laraba ranar makokin ƙasar yana mai cewa za a sauke tutocin ƙasar a ko'ina a faɗin Afghanistan da ma ofisoshin jakadancin ƙasar a ƙasashen waje. Ita ma ƙungiyar Taliban ta yi Allah wadai da wannan harin na ƙunar bakin wake da aka kai wa taron addini kuma ƙungiyar ta ce ba ta da hannu a cikin wannan harin da aka kai. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar sojin Amurka ta ce ta kai farmaki ta sama guda biyu a yankin tsakiyar Somalia a ranar Litinin kuma ta kashe mayakan Al-Shabaab 37. wata sanarwa da rundunar haɗin gwiwar Amurka a Afirka ta fitar a jiya Talata na cewa farmakin farko ya kashe 'yan ta'addan 27. Rundunar haɗin gwiwar ta kwatanta wannan harin a matsayin wanda aka shirya kana aka aiwatar da ita. Rundunar ta ce farmaki na biyu ya kashe wasu mayakan Al-Shabab guda 10. Sanarwar ta ce harin da bai kashe ko kuma jikata wani farin hula ba. Wasu mutane na yankin sun shaidawa Somali sashen Somaliyanci na muryar Amurka cewa an kai waɗannan hare-haren ne a Dabad Shale mai nisan kilomita 60 daga garin Harandei da ke arewacin yankin Mogdog. Mutanen garin dai sun ce harin da ya auna motocin Al-Shabab ne da kuma mayakan sakan.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, kamar yadda aka ji a farkon shirin, zaman lafiya ya fara samuwa a wasu sassan jihar Plateau da suka yi fama da tashin hankali, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji ta hado mana.
A yanzu haka an fara samun daidaituwa, hankula kuma sun fara kwanciya musamman a yankunan da a baya aka samu tashin hankali a wasu sassan jihar Plateau. A ziyarar da na kai wasu ƙauyukan ƙaramar hukumar Riyam, na lura cewa rashin hanyoyi, matsalar ruwan sha da sauran ababen more rayuwa na daga manyan abubuwan da mutane ke bukata. Na fara da tambayar basaraken gargajiya na yankin Bacit Gang Daliop don jin ko ya yanayin tsaro yake a yankin sa.
Amma a yanzu da saukin wa'anan damoyin da yawa kuma suna zama a wurin makwabcin da gidansu su ba su tabo ba.
Idan za a iya ce wato abubuwa sun yi sauki a yanda mutane za su iya komawa gidajensu.
A wasu wurare da yawa an samu saukin tashi hankali. Akwai wasu wurare da ana cin gaba da hirin zaman lafiya. Dole kafin ka koma sai ka ga physical security kuma ka tabbatar ka fara gininka wani ba zai zo da dare ya rushe ba.
John Lange from Bacit. Muna so security ne kai first. Don mu samu mu yi aiki.
Wato security kana nufin jami'an tsaro a nan ƙauyukan ku?
Eh, mutane su yi su tafiya su free kuma su je su aiki a gona babu tashi hankali.
Na kuma garzaya ƙauyen Mahanga don jin halin da al'umar yankin ke ciki.
Ni ne Cirawma Nuhu Adamu daga nan Mahanga. Tunda dama ana kiwo ba matsala, ana noma ba matsala, yanzu inda za a kira mu a kira biron a hada mu mu zauna sai mu dinga tattaunawa a sakani sai a samu fahimtar juna. Kuma a yi misali an mana barna kama an kashe mana shanu, gwamnati sai ya mana dan tallafi, kaga hankali zai kwanta.
Sunana Modi Saidu Ibrahim. Gaskiya nan yanzu an fara samun sauki, don gaskiya dabbobin mu yanzu mikewa suna shiga gefen biro suna kiwo ba mu ana samun sauki sosai a wannan gefen yanzu.
Madaki Shaibu daga Lauya. Damuwan mu makaranta, muna da yara wajen 300 da wani abu, ba fitoki, a kama mu ruwa, typhoid malaria yana kama mu yara yana kashe su.
A ƙauyen Kigam da ke kan iyakar jihar Plateau da Kaduna, inda a baya aka samu tashin hankali da ya kai ga rasa rayuka da kone gidaje, to sai dai a yanzu haka mutanen yankin sun koma gidajensu, kamar yadda basaraken gargajiyar yankin na Kigam ya shaida min.
A sunana Chief Tana Agba, yani na sarki na Kigam. Rayuwar mu yanzu nan ya canza ba kama yadda mun shiga mun samu kaimu a dadin ba. Yanzu na wasu gidajen suna nan, wasu sun gudu suna manema, wasu sun bar gidajen su, sai da wannan dry season din nan ne za su ci gaba da gine-ginen nasu. A gaskiya abin da ya faru da mu din nan, gwamnati ba ta yi mana komai ba. Both the local government, Kaduna local government da kuma Kaduna state government ba su yi mana komai ba. Kuma kun zo kun ga yadda hanyoyin mu, ba mu da hanyoyi, ba mu da asibiti na nan, makarantar mu din nan ma ga yadda yake. Tunda wannan abin ya faru ma ba ko malami da yana zuwa nan makaranta.
A rugar mararraban dare da ke karamar hukumar Basama, mutanen garin sun bayyana halin da suke ciki.
Ni ne Ardo da Waziri a nan Dusun Kura. Ba abin da bamu gani a nan ba sai dai Allah da ikon sa. Allah kuma ya tsayar da wannan abin ya daina, an daina gaba daya. Kuma a gaskiyar magana ina ganin yanzu sulhu ya zo sakarin mu da mutanen nan, muna fata zamu zauna lafiya tare da su.
Jami'ar kungiyar Red Cross mai kula da nahiyar Afirka Patricia Danzi a ziyarar da ta zo nan jihar Plateau ta ce mafi yawan wuraren da ta zaga ta gano cewa al'ummomin na da fargaba saboda karancin tsaro.
But we heard that many times, we want security.
tace kamata yayi a samu tsaro mai inganci da zai taimaka wa mutane su yi walwala a inda suke. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To a gaida Zainab Babaji, kafin mu kai ga shirma na gaba a shakata da wannan wakar mai taken ban kwana da masoyi. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC, wanda yanzu agogo muke cewa karfe 3:12 na dare. Ga shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum. Biyo bayan zan tada muku da tsohon ma'aikacin gwamnati ɗan jihar Zamfara, Malam Bala Muhammad, wanda ya mana bayani kan tabarbarewar tsaro a jihar da kullum mutane ke zama cikin zulumin fada tarkun miyagun iri. Mun yi kokarin zanta da gwamnatin jihar Abdul Aziz Yari don ya bayyana mana matakan da gwamnati ta dauka wajen shawo kan matsalar a matsayinsa na babban jami'in tsaro na jihar. Zuwa yanzu dai bamu samu gwamnati ba, don haka zamu kawo muku wasu amsoshi da ya bayar kan yadda kalubalen yake, matakan da ya dace yake dauka, da zargin da ake yi masa na yana da hannu a ta'azzarar fitinar. Gabannin nan masu raro in kun tuna a baya a shirye-shiryen muryar Amurka, mun kawo muku matsaya ɗaya daga 'yan siyasar jihar, Sanata Sa'id Dan Sadau, da ya yi kira ga tsige gwamna Yari, inda har ya rubuta wa shugaba Buhari takardar buƙatar ayyana dokar ta ɓaci a jihar.
In kasa ta zama haka, Alimki ya ce ana iya sa dokar ta ɓaci a dakatar da gwamna, to shi yasa na rubuta mu shugaban kasa takarda. Duk da ina da tabbacin cewa shugaban kasa ya sani waka bakin mai ita ta fi daɗi, ya ji daga bakinmu na irin halin da muke ciki, ya sa dokar ta ɓaci a jihar Zamfara, ya kai ma majalisar kasa ta tabbatar da wannan, yayin da duk wani aka sa tantoma wannan bala'i da mutane zafi suke ciki, Allah ya gauda mana ƙarshen shi. Shikenan sai a maida gwamna in shugaban kasa ya gamsu, domin abin nan shikenan.
Sanata Sa'id Dan Sadau, za a yi mamaki a matsayinka na babban dattijo ba ma a jihar Zamfara ba kawai, har ma a yankin ma arewacin Najeriya zance. Shin me yasa ba ka yi amfani da damar ka wajen zama da gwamnan nan ka ja hankalinsa ba, yanzu ka zo kana magana da gwamnatin tarayya?
Wannan ban san iyaka wanda ne ba, na yi zama da shi kashi-kashi, in ba shi shawara kuma ki karɓa. Bala'in shi ne ba zan iya ganin cikin kwana biyu ko kwana uku ba, akwai sanda ina neman shi akan matsalar nan ta tsaro, sai da aka yi wata shida sannan na ga shi.
Wannan batun da ya na Sanata Dan Sadau bai samu shiga kai tsaye ba, amma shugaba Buhari ya umarci tura sojoji don kwantar da fitinar ta a Zamfara, inda har babban hafsan dinar sojan ƙasar Najeriya, Lieutenant General Tukur Yusuf Buratai, ya jagoranci rawar daji a jihar har ta kai ga shugaba Buhari ya sanya kayan sarki na soja ya zagaya jihar amma har yanzu da sauraron runa aka ba ga abin da Barata ya faɗa a wancan lokaci
bayan fasin shanu akwai wasu miyagun ayyuka wanda mutane suke yi kamar su satan jama'a da su fashi da makami da sauransu kuma mun samu labari wasu suna alaka da yan Boko Haram kuma sun canza shekara ta wajajen Zamfara da kuma sashen arewa maso yamma mun riga mun fara ɗaukan matakai sojojinmu suna nan suna fafatawa da su an samu nasarori sosai tun da aka fara kai musu da farmaki ta wajen yadda sojoji suke aiki a wajen to alhamdulillah an samu nasara sosai to za mu je yanzu mu sake ba su ƙarfin gwiwa kusan da baki ɗayan rundunar soja za mu je can da kuma wasu manyan jami'an gwamnati su je su gan yadda muke ƙwarewa akan aikin soja dalilan da muka ce yes dan muje can jihar Zamfara wanda ita ce cibiyar makafi samun munin miyagun ayyuka na yan ta'adda da wasu barayin shanu
kazalika wani dan karamar hukumar tsafama Basir dan warin daji ya taba shigowa wannan shiri na ciki da gaskiya inda ya koka kan tsanantar damuwar
sunana Bashir Idris ina local government ne tsafi ni mutum ne yan warin daji ne gaskiya ni a fitanani na abin da nake tani ya ka irin wannan to akwai karancin samun rashin tarbiya dan gaskiya an san ni a arewa dai aka ce maganan bafulata ne ko bahaushe to ko a wani bangare kake zaka tunani akwai ruhin imani a jikin mutum to ka san shi imani dole sai da tarbiya idan ba samu tarbiya ba tun farko to dole mutum ya zama gagarari to ni na ganin gaskiya wannan karancin tarbiya ne ta kawo hawa aka shiga halin da aka shiga wannan ni a tunani na kenan gaskiya
danganta wannan da talauci ko ko misali a ce in ma fulani ne shanun su ne ya kare dan haka kawai gara ma kawai kowa ma ya rasa in a fasa kowa ma ya rasa
da wannan hali na su amma to ai su wasu din suna da shanaka a gidansu wasu gidansu akwai shanu ba wai dan ba shanun ba wasu gidan suna da shanu to amma saboda ka kare mutuncin shanun gidanku zaka zo ka shiga kungiyar ta'addanci saboda kai ga da asacin naku wanda bai shiga ba shi ya zo kore shanun su a kashe shi to kaga wannan ana ƙara ba abun karfi ne wanda har ya wuce tunanin kai abin da yake tunani
kiya gwamnatin jihar Zamfara da kuma gwamnatin tarayyar Najeriya za su yi wajen shawo kan wannan matsalar
to gaskiya in za a yi adalci ita gaskiya da ma ɗaya ce mu mun sani tsakanin da Allah gwamnatin tarayya ta yi kokarin da iya kokarin da ya kamata ta yi a ce ta yi dalilin da yasa ni wannan magana shine hasali ministan tsaro na hudan Zamfara ne kuma Zamfara nan ne mai fashi ni a tunani na ba yadda garin da zai goda duniya wanda yake Zamfara nan kuma wannan abun da nake gaya maka ba na tunani a ce manyan mutanen ba san da abun nan ba dan haƙƙin su ne a ce san da wannan abun tunda kwanakin baya da ya wuce akwai wani tsohon sanata wanda ya zo ya magana akan wannan abun amma mu duk abin da aka yi ba wani mataki da aka ɗauka aka nuna mana na mu ji mai sanyin rayuwa mu samu samu nutsuwa wallahi ba mana kodai ba to sai maganan gwamna to ni gwamna ba mu san da saka ba ba cin rayukan al'umma sun zama banza ne a jihar Zamfara ko ko dai ta yaya dalilin da sani wannan magana shine an zo an kare an same ka gida an zo an kashe ka gwamnati ba abin da ta yi ba da ce a yi ba da ce a bari ba sannan inda ma za ka bi ka gudu ma ba hayan za ka bi ka gudu to ta yana za ka bi yanzu in ka je ka ga hanyar da muke bi muna zuwa yan wannan daji wallahi Haji Nasiru cikin korama muke bi hanyar ruwa hanyar mota ka gaya mani ya za a yi damuna ta yi mota ta yi ruwa ya kawo mota ta shigo a ce za a wuce ba zai yi ba ba inda za a bi a wuce to idan matsala ta samu ta rashin lafiya ko haifa ko wani abu idan abun ya fi karfin inda dakin shan maganin yan warin daji to kafin a kai kafa wallahi jinin ka zubi kaga ba a taimaka ma rayuwarka da kuma ba mun gaskiya a bangaren yan warin daji to mu ba mu cewa gaskiya mu ba mu cewa ma kaman ba mu san ma amfanin wannan gwamnatin ba dan gaskiya ba ta mana amfani da kwata mu ce mu san amfanin ta ba gaskiya ba wani aiki ta mana ba ta kula kuma da mu ba kuma ba ta dauke rayuwar mu ba rayuwar mutane bane ba ni abin da ke kallo gwamnatin jihar Zamfara ta dauke mutanen bangaren yan wani daji kaman wasu namun daji musulman da ba su abin da suke ba, kuma abun kunya wanda idan zaka je kai campaign ka nemi ƙuri'a kana son kai suka ci takarar gwamna, to zaka hada da ƴan waran dajin nan, amma idan ka je ka dawo kuma shikenan ba ruwanka da magana ƴan waran daji. Kaga wannan cin amana ne.
Ga amsa da gwamna Abdulaziz Ziyari ya bayar lokacin da aka yi masa tambayar irin wannan matakin da gwamnatinsa ke dauka wajen shawo kan kalubalen tsaro a jihar.
Wanda yake da irin yana da makamai wanda suka fi naka, to abin da kamata kai shine ka lallaba na hikima ka ga yadda za a yi kurabu lafiya da shi. To amma sai a samu an samu sun tsokana kusan ga wasu hanya sun kama sun kashe sun kona. To kaga irin wannan al'amari ne wanda irin na maguzanci ne da irin jahiliya ta karshe wanda an yi shekaru daru aru aru da tsalake wannan wuraren. Su kuma wanda aka yi wa za su yo gangami su zo mutun ɗaya da yalafi a unguwa ko a ƙauye ko a gari abka mutanen gari kaje an kashe mutane wanda adadin su ba bai misaltuwa sha'anin makaman nan da ake tafa duka suna fitowa mafi yawa daga Libya, Niger, Mali da sauran irin wuraren wadanda da ba san mutanen mu da mu'amalar bindiga ba, amma yau bindiga ko kusan kowane gida za ka ci akwai irin wannan abu wadanda mun yi kokari ganin cewa sulhun da aka yi an karbi makamai sama da na musamman din masu tashi na automatic da wadanda ake kira a gida an karbi nago sama da 3,000 ran kai. To amma dai har yanzu akwai makamai a hannun mutane muna nan muna kallon yadda zamu yi domin mu shawo kan matsalar kuma an karbo makamai daga hannun waɗanda suke a hannunsu.
Hakanan gwamna Yari ya bada amsa kan zargin da wasu ke yi masa na masaniya ko hannu a ta'azzarar tsaron a jihar da kan yi sanadiyar mutuwar mutane, sace mutane fyaɗe, barna dukiya da haddasa raunuka.
Sa siyasa a ciki ko kin jini ko wani yare ko kabilanci ko addini, suna ganin wannan ba hanya bane. Kamar da nace a lokacin da muka yi taron tsaro na kasa da majalisar dattijai ta kasa ta shirya, cewa a lokacin da muka fara samun matsala a Zamfara da na yi ta yima abokanan adawa na siyasa ba bisa ga cancanta ba, domin ana nuna cewa su ne ke ingiza waɗannan abubuwan ga shaida kuma shaidan nan ta ƙarya. Amma na ƙi na yadda na bi kan bakin zaran har na gano yadda al'amuran suke, kuma ka ɗauki matakai za a samu sauƙi yau gobe, a samu wannan gobe, a samu sauƙi gobe, a samu wannan. Tunda laifi ne ake son aikata, shi kuma son aikata laifi sai da zai aikata laifi. Kira na annashi shine jami'an tsaro sun suna da alhaki na kare al'umma, dukiya da irin ƴan ƙasa. Mu a matsayin mu na gwamnatocin jihohi, taimakon da ya kamata mu yi shine na bada abubuwan da ya kamata domin amfani da su don ganin cewa an karkashe wannan matsalar.
A nan muka karkashin shirin na wannan makon, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Ali Kaya, ni Sarfil Hashin Gumul ke cewa mu kasance lafiya.
To madalla sai a biyo mu a shirin mu na safiyar ranar Litinin, inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu kuma ga Awwal Garba da sharhin jaridan kasar Kamaru.
Fara shirin da bin namu ne da jaridan Cameroon Info, anda tarwato mana cewar gwamnatin kasar Amurka ta yi kira da babban murya cewar gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru da ta gaggauta dakatar da kashe-kashen da ake yi na al'umma a yankin masu amfani da harshen ingilishin sarauniyar Ingila. Sai kuma jaridar Cameroon Tribune, anda ita kuma ta bayyana mana cewar mataimakin ministan tsaron kasar Saudiya Muhammad bin Abdullah ya ziyarci shugaba biya a fadarsa da ke birnin Yaounde, anda suka tattauna kan cewar gwamnatin Saudiya za ta taimaka wa kasar jamhuriyar Kamaru wajen dakile 'yan ta'adda a fadin kasar. Sai kuma jaridar Emergence, anda ta ce ɗaliban kasar jamhuriyar Kamaru guda 1,700 ne a yanzu haka suka fara koyon harshen Italiyanci a fadin kasar baki daya. Sai jaridar Le Jour ita kuma ta labarta mana cewar hukumar tsaron kasar jamhuriyar Kamaru tana bukatar daukan sababbin zaratan sojoji guda 850 domin ta kara karfafa inganta tsaro a fadin kasar baki daya. Sai jaridar Orphelin, anda ita kuma ta gulmata mana cewar gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru tana kokari na kwaso waɗansu basussuka hana miliyar 46 na saifin kasar daga bankin bada lamuni na duniya FMI. Sai kuma jaridar Mutation, anda ita ma cewa ta yi ministan cikin gidan kasar jamhuriyar Kamaru a Tangaji ya rabawa gwamnonin kasar guda 10 miliyar shekarar 38 domin su yi kokari wajen kammala manyan ayyuka da suka sa a gaban su. Jaridan The Guardian Post kuma ta ayyana mana cewar a jihar Arewa mai nisa cutar gudawa da amai ta barke a fadin jihar baki daya an salakume rayukan al'umma guda 40. Zamu kammala shirin jaridan namu ne da jaridan Horizon ita kuma cewa ta yi tsohon shugaban cocin Katolika na kasar Jamhuriyar Kamaru Monseigneur Tumi ya buƙaci gwamnatin kasar da ƴan aware da su zauna akan teburin shawara domin sasanta rikicin da ke tsakanin su wanda suka kwashe sama da shekaru biyu suna takun saka. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da kasar Kamaru.
Kuma da lagai da Muhammad Awal Garba yanzu kuma sai ka ɗan daga cikin wasu rayu da kuma sauraro ke kira kuke aje mana ta akan na'ura.
Assalamu alaikum wa'ai mai magana a Arab kana gaskiya babban auditor general na kungiyar muryar sarakar Najeriya ina ce al'umma musulmi suna barka da kewayowar ranar maulidi sana tunawa da zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina farin ciki da wannan rana Allah ya bada zaman lafiya Allah ya haka kan musulmi.
Assalamu alaikum kashin Hausa na VOA mai magana Sufyanu Goma Zangon Daura. Ina so in yi amfani da wannan dama domin in yi jinjina game da wasan ƙarshe da aka buga yau na wasan shugaban ƙasa na nahiyar masarautar Daura wanda yake an yi shi lafiya an kammala lafiya a ƙarƙashin jagorancin Sani Abu Dauda Daura wanda aka sani da Sani Mai. Kuma wannan wasa ya gudana cikin gaskiya da adalci kuma abin da ya cancanta an yi shi a cikin wannan wasa, saboda haka muna ƙara godiya ga Sani Dauda Daura.
Da magana Bello Alali unguwa Hassan da local government of Southern Nigeria yau ai na tattauna ne akan magana da Salman Dalin ya yi cewa an hana waso son dukiyar gwamnati. A hakikanin gaskiya Salman Dalin da ta bace da an sace duk guda ce ta bace ana iya gani an sace kuma ana iya gani saboda ana amfan kitabe ko kuma an hana babace da gwamnatin tafu amma ba a yi matsalaka abin a zo a bani ba wani abin ci gaba da ake yi matsalaka.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America suna na Bishir Baka auren auta in albasaka tsanar taranti Nigeria. Ina so in yi amfani da wannan dama mika godiya na ta musamman da ubangiji Allah ya kawo mana rana da tsaron halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna rahaitarsa da aka ina al'umma musulmin duniya da manna zagawa wannan rana. Ubangiji Allah ka sa mu yi holadi ya kare lafiya Allah alwar da ke cikin wannan wata ubangiji Allah ka mu gaishe sanin da ke cikin shi Allah ka kare dan adam.
To ma dalla muna godiya ga waɗanda suka aika mana wannan sakonni da wanda muka kawo muku da wanda ma ban kawo muku ba. To yanzu kuma lokaci ne da baba zai kawo mana labarin duniya amma wannan karan a takeice.
Wakilin Majalisar Dinkin Duniya Martin Griffiths ya kai ziyara a ƙasar Yemen da yaƙi daidaita a yau Laraba domin shirye tattaunawar zaman lafiya biyo bayan wani sabon rikici da ya tashi a birnin Hodeida mai tashar jirgin ruwa. An shirya ganawar Griffith da jami'an Houthi mai samun goyon bayan Iran a Yemen a babban birnin kasar Sana'a a wani yunkurin hada su da gwamnatin kasar mai samun goyon bayan Saudi Arabia domin fara tattaunawa a kasar Sweden kafin karshen shekara. Bangalorin biyu sun bayyana aniyarsu a cikin wannan lokaci na baiwa kokarin da Griffith ke yi haɗin kai, amma kuma tashin rikici bayan kwanciyar hankali da aka ɗan samu ya sa ana bayyana shakku cewa tattaunawar za ta iya fuskantar matsala. Jama'an na sojin kasar Yemen sun zargi 'yan Houthi a ranar Litinin da buɗe wuta a gabashin Hodeida, lamarin da ya sa sojojin gwamnatin suka bayar da martani kana jiragen yaƙi na dakarun haɗin gwiwa a jagorancin Saudi Arabia su kuma suka yi ɓarin wuta.
To madalla gaishe ka masu raro anan muka kashin shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin haka kuma kar amanta za iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da kuma shafin mu na Facebook yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri wanda yake na gabatarwa sai Salman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Darren Smith ni Sarfil Hashin Gumar ke cewa sai Allah ya kara hada mu. Assalamu alaikum.